الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واستمسك بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. cikin wannan sura, suratu Zukhruf, aya ta 42, Allah madaukakin sarki yace: aw nuriyannaka alladhi wa'adnahum fa inna 'alayhim muqtadirun. Bayan Allah madaukakin sarki ya gargaje su, ya nuna ma manzansa sallallahu alaihi wasallam cewa ko dai rayuwar shi ta kare, ma'ana Allah madaukakin sarki kuma ya musu azaba, ko kuma Allah madaukakin sarki ya nuna musu wato kadan daga cikin abin da ya musu gargadi na azaba tun a nan duniya, wanda da yawa daga cikin wannan abubuwan sun samu wasu daga cikin su, kamar wani bangare na yunwa da Allah ya jefa musu, da kuma kisa da aka musu wasu daga cikin yaƙe-yaƙe kamar yaƙin Badar da sauransu. Wannan dai yana cikin abin da Allah madaukakin sarki ya nuna musu kadan daga nan duniya kafin su je su samu azabar da take jiran su a lahira. Za mu tashi aya ta 43.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وإن فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين. فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون. وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها، وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون. وقالوا يا أيها الساهر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون. فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون. ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، أفلا تبصرون. أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. فلولا ألقي عليه أسمرة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقرنين. فاستخف قومه فأطاعوه كانوا قوما فاسقين فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين.
أعلى معروفة من صلتي أنا شواء فاستمسك بالذي أوحي إليك وأنا wato umarni ne daga Allah madaukakin sarki zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa sallama cewa wannan abin da aka yi ma wahayin sa wato na alqur'ani na shari'a Allah madaukakin sarki yace kai ruko da shi ma'ana shi wannan alqur'ani domin shine gaskiya innaka ala siratin mustaqim cewa lallai kai kana kan tafarki wanda yake wato mafi dacewa mai kakkin tafarki wanda shine hanyar Allah madaukakin sarki sai Allah ya ce wa innahu la zikrul laka wa liqaumika cewa shi wannan abin da aka saukar maka alqur'ani kenan la zikrul laka ma'ana daukaka ne gare ka domin zai zama ana wato ambatanka da mutananka da wannan alqur'ani ana danganta ku da shi ba don komai ba saboda Allah madaukakin sarki ya saukar da shi da harshen su da haka shine ma'anar wa innahu la zikrun laka wa liqaumika ay sharafun laka daukaka ne gare ka da kuma wato mutananka kuma wannan ba wai yana nuna kaman yanda wasu suke suka alqur'ani ba da kuma ma sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na cewa ai an ce wa innahu la zikrun laka wa liqaumika yana nufin shi ba annabi bane zuwa ga duniya wanda aka ce dauka inda suna daukan cewa an ce ai laka wa liqaumika kenan ba da sauran mutane ba to amma dai wasu ayoyi na alqur'ani su suke tabbatar da cewa sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na kowa da kowa ne amma wannan abin nufi Allah ya kebance su da daukaka kasantuwar da harshen su aka daukar da shi ba yana nufin kawai nashi ne da mutanansa ba Allah madaukakin sarki ya ce wa arsalnaka illa kaffatan linnas haka nan daga cikin abin da Allah madaukakin sarki ya kebance shi da shi manzo sallallahu alaihi wasallama shine cewa abubuwa guda biyar ne daga cikin su yake cewa wa kana nabiyyu yub'athu ila qaumihi khassatan wa bu'ithu ila an-nasi 'ammatan shi akan aiko annabi zuwa ga mutanen shi su kadai amma ni sai Allah ya aiko ni ga dukkanin duniya gaba daya dan haka abun nufi anan wa innahu la zikrun laka wa liqaumika ai daukaka ne gare ka da mutananka musamman saboda da harshen su ne wato aka saukar da shi dan haka su ne ya fi cancanta su fara riƙe alqur'ani kafin kowa saboda yaran su ne kuma su fi kowa fahimtar sa sannan kuma su fi kowa aiki da abin da ya kunsa inda wanda ba su ba wanda ba larabawa ba dole sai an gaya musu me wannan zancen yake ne so kuma a harshen su suna iya gane menene abin da Allah yake ne Allah ya ce wa sawfa tusaluna kuma lallai sai an tambaye su ko sai an tambaye ku akan wannan ni'ima da Allah madaukakin sarki ya muku sai an tambaye ku akan wannan alqur'ani sai Allah madaukakin sarki ya ci gaba da cewa wasal man arsalna min qablika min rusulina aja'alna min duni rahmani alihatan yu'badun to Allah madaukakin sarki yana mai gaya ma manzansa sallallahu alaihi wa sallama cewa ka tambayi waɗanda muka aiko gabanin ka daga cikin manzanni shin mun sanya wani abu kuma bayan Allah madaukakin sarki ya zama abun bauta da za a bauta masa to anan ishtali guda ɗaya shine a ina zai ga manzannin da zai tambaye su Allah ce wasal man arsalna min qablika min rusulina jaza kuma da mai suka ce abin nake ka tambayi waɗanda aka aiko da manzannin nan a cikin su su manzannin sun gaya musu cewa an aiko da Allah ma'ada an aiko da wani sako na abauta ma wani Allah ai wasal man arsalna ilaihim rusulana ka tambayi waɗanda muka aiko musu da manzannin wasu kuma sun fitar da shi akan cewa akwai kisar da ta auku na daren isra'i duk da yake wannan ruwaya din tana da rauni cewa Allah madaukakin sarki ya tara mushi annabawa gaba daya da ya jagorance su a sallar sai Allah ya ce to mala'ika Jibril ya ce ya tambaye su shin an aiko su da wani abu ba bautan Allah ba amma dai wannan ruwaya tana da rauni kwarai da gaske sannan kuma mafita ta uku shine cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ma'ana bai tambaye su ba saboda yana da yakinin cewa abin da yake akai gaskiya ne abin da yake akai na sabarki na kadai ta Allah abu ne wanda yake na daidai duk da yake Allah madaukakin sarki ya mushi wannan nuni cewa to a tambayi waɗanda suke nan kuma ba tambayar da zai yi ta kokwantar abin da yake akai ba a tambaya ne ta nuna tabbatarwa da cewa lallai manzannin nan ko da an tambayi mabiyansu babu wani daga cikin mabiya annabawan nan da zai ce annabawan nan sun umarce su da bautar manin Allah kamar da za a tambayi yahudawa ai annabi musa lokacin da ya zo ya iske su suna bautar dan maraƙi cewa ya yi innakum qaumun tajhalun saboda haka ya ga suna bauta ma dan maraƙi har ranshi ya bace abin da aka bashi na attaura ma ya jefar da shi saboda bace ran to kaga annabi musa dai bai yi bautan wani Allah ba ban bai yadda da wanda suka bauta ma wani Allah ba hatta wanda suka bauta ma wannan maraƙi din sai da Allah madaukakin sarki ya musu azaba tun a nan duniya aka tara su a waje daya aka sa su kai ta kashe kawunan wannan shine abin da za su yi na tuba haka nan annabi isa alaihi salam da ya zo bai ce a bauta ma wani Allah ba bai ce a bauta mishi ba bai ce a bauta ma mahaifiyarsa ba bai ce kuma da shi da Allah a ruɗe ba ne to kaga wannan shi ke tabbatar da cewa annabawan nan babu wanda ya zo da wannan abin da su mutanen maka suke wato ikirarin cewa ai addini ne na annabawan da suka gabace shi sai Allah madaukakin sarki ya ba shi misali a kan haka yake cewa wanda kada arsalna Musa bi ayatina ila fir'auna wa mala'ihi fa qala inni rasulu rabbil alamin cewa ka ba su labari ya manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayin da muka aika annabi Musa da ayoyin mu zuwa ga fir'auna da kuma yan fadarsa sune wanda suke kewaye da shi sune mala wato manya-manyan waziransa da kuma waɗanda suke mataimakansa yan fadarsa cewa a can lokacin Allah madaukakin sarki ya aika annabi Musa zuwa gare su sai ya ce musu inni rasulu rabbil alamin cewa ni manzo ne na ubangijin talikai gaba daya falamma ja'ahum bi ayatina idha hum minha yarhaqun lokacin da annabi Musa ya zo musu da waɗannan ayoyin Allah ba annabi Musa ayoyi da yawa wanda aka bayyana mana su ne ayoyi guda tara kamar yadda Allah ya faɗa cikin suratul a'raf lashi walaqad atayna Musa cikin suratul isra walaqad atayna Musa tis'a ayatin bayyina lashi lallai mun ba annabi Musa ayoyi guda tara waɗanda dukkansu ayoyi ne waɗanda suke masu ƙarfi wanda suke bayyanannu a fili ƙarara wasu daga cikinsu ayoyi ne ga shi annabi Musa a matsayin mu'jiza da Allah ya ba shi kamar sandarsa kamar hannunsa kamar attaura da ya zo da ita wanda Allah ne ya rubuta da hannunsa waɗannan duk wato ayoyi ne da suke nuna mu'jiza ta annabi Musa sauran kuma guda shida wannan azaba ne ga mutanen Fir'auna shine Allah yake fa arsalna alaihim qurana wal jarada wal qumara wal fafadi wal dama ayatin mufassalati wannan shi kuma azaba ne ga mutanen Fir'auna amma kuma aya ne ga annabi Musa domin dama ya gaya musu cewa idan ba su bi shi ba to Allah madaukakin sarki zai dantsana musu azaba tun a nan duniya to shine wannan azabar aka aiko musu da ita akwai fari ya auka musu sannan kuma Allah ya aiko musu da fari suka yi ta cinye abin da suka noma sannan Allah ya jirkita musu ruwansu gaba ɗaya ya zama kalan jini ne sai mutum zai ɗiba sai ya ɗiba sai ya ga dai ruwa ne amma kuma kalan shi kamar jini ya zama ba sa iya sha Allah kuma ya aiko musu da kwaɗi suka cika musu duk inda suke ma'ana ruwan da suke na garin ya yi ambaliya ko ina ba inda mutum zai iya zama da ma wasu ƙuraje da cututtuka da Allah madaukakin sarki ya jefa musu na azaba har sai da su da kansu suka koma suka ce ya annabi Musa to waɗannan abubuwa tunda har ka ce Allah ya ce idan muka tuba muka yi ba da gaskiya da kai zai yaye mana to ka roƙe shi yaye mana sai mu ba da gaskiya sai suka juya akalar a ce sai in ka roƙe shi in ya yaye mana sai mu ba da gaskiya to Allah ya ce wa ma nurihim min ayatin illa hiya akbaru min ukhtiha duk aya da yazo da ita suna mishi dariya suna mishi izgilanci daga sai su ce ai wannan tsafi ne wannan ba gaskiya ba ne to Allah ya ce babu wata aya da muka ba annabi Musa da yazo ma da Fir'auna face sai ta uwarce take ta farko girma misali idan an ba shi aya ta wato sandan nan da take rikidewa ta zama maciciya to sai kuma Allah ya ba shi hannu hannun shi idan ya saka a cikin kirjinsa sai ya fito ya haske wajen ba wanda zai iya bude idan shi ya kalla saboda haske idan kuma ya sake maida shi cikin wuyar rigarsa zai koma hannu kamar yadda yake hannunsa to Allah ya ba shi duka waɗannan ayoyi din masu girma to Allah ya ce wa akhadnahum bil adabi la'annahum yarji'una ay fa kadzabuhu sai suka ƙarya ta shi da wannan ayoyin fa akhadnahum bil adabi muka kama su muka musu riko da azabar mu la'annahum yarji'una ko tayu ji Allah madaukakin sarki su tuba su gane cewa Allah ya jaraba su su bar abin da suke yi na bautan wani Allah su koma su bauta ma Allah madaukakin sarki su gaskata da wannan annabi da Allah madaukakin sarki ya aiko shi wa qalu lokacin da wato wannan azabar ta zo sai suka azabtu suka wahala dan abin ya dau tsawon lokaci suna cikin wannan azabar to shine suka ce ya ayyuha sahibu ya kai wannan matsarin to wannan kamar babu girmamawa amma dai wasu sun fassara cewa ana kiran asahin da ma'ana masani ya za ka ce miki ya ayyuhal alim wa asahin ay al alim masani nan ga wani ce ai boga ake nufi al alim ma'ana wanda yake mai sani ne domin a wannan lokacin ko a fadar sarakuna sukan ajiye wani wanda yake masani ne da za su dinga tuntuban shi a kan wata al'amuran su na yau da gobe kamar yadda sarkin nan na zamanin annabi yusuf ko mafarki ya yi zai fara waɗanda suke manyan wanda yake consulting ɗin su ya ce to me kuke gani a kan abu kaza to wannan shi ake nufi da asahir wannan wani fassara ne ko kuma ta iya yiwuwa mun sun gaya masa haka ɗin da cewa shi matsafi ne don haka su suna so su tabbatar da cewa to ya roƙi Allah in su za su tuba suka ce ud'u lana rabbaka bima ahida indaka ka roƙan mana mahaliccinka da abin da ya yi ma alƙawari abin da ya alƙawari shi ne cewa idan suka ba da gaskiya da shi to Allah zai yaye musu suka ce innana la muhtaduna inda ya yi mana yau yaye mana to mu za mu shigi za mu bi tafarkinka falamma kashafna anhum al'azaba idha hum yanqutus Allah yace lokacin da muka yaye musu wannan azaba Allah ya kawar da duk wannan abin duk cututtuka suka tafi ruwan su ya koma daidai farin ya yaye Allah ya saukar musu da ruwa sannan kuma abincin su ya koma daidai komai ya koma rayuwa ta koma normal kamar yadda take to sai suka warware alƙawari sai suka yi imani da annabi Musa kuma babban abin da yake daɗa kai su zuwa ga halaka ɗin ba komai ba ne illa abin da yake na ƙabilanci suna ganin cewa annabi Musa daga cikin banu Isra'il kuma banu Isra'il makaskanta ne don haka su kuma ƙibtawa ne su ne asalin mazaunan wannan gari su ne wato masu mulkin wannan gari ta yaya wani da ba daga cikinsu ba zai zo har ya zo ya mallake su har su bi shi ya sa ƙabilanci babbar cuta ce kuma shi ne yanzu abin da yake ta cutar da mu a ƙasar duk inda ka je zai a ce to a kai ba ɗan ƙasa ba ne sai a ɗauko wanda bai cancanta ba saboda shi ɗan ƙasa ne kai da ba ɗan ƙasa ba da ba ka cancanta sai a ce to ai kai ba ka da cancanci na wannan saboda kai ba abin nan ba ne ko a ce kai baƙo ne ko a ce a ƙabilarka ƙarama ce da duk irin wannan abubuwa wannan shine abin da yake halakar da kasar mu har a yau kuma mutane sun yino akan shi abin ya musu kanta a zukatansu kuma matukar ba a kankare wannan abin ba za a dau zamani mai tsayi ba a samu ci gaba ba za a samu zamani mai tsayi al'amura ba su daidaita ba domin wannan shi yake sa ido ya rufe a ɗauko wanda bai cancanta ba a bashi abin da ba ake samani shi Allah maɗaukakin sarki ya yi mutane daban-daban abin na falatakun min zakarin wa unsa waja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum inda Allahi ahsanukum ta haka ba wai ƙabila ake da akari da ita ba shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin abin da ya karfafa a ran da ya yi hudu ba ta aikin hajjin shi na bankwana ce duk wani abu wanda yake na ƙabilanci ne na sa ƙarƙashin ƙafata na take ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta haka babu wani fifiko ga balarabe akan wanda yake ba balarabe ba kuma haka nan da ba balarabe ba bai fi balarabe ba sai dai da tsoron Allah saboda haka maganar wannan damuwa ta ƙabilanci ita ce babban tashin hankali musamman a cikin ƙasar nan da muke ci wani daga sunanka kawai zai gani ya gane cewa kai ba ƙabilarsa ba sai ma rashin adalci wani kuma daga harshenka zai gane cewa kai ba ƙabilarsa ba ne sai ma rashin adalci to kun ga ba mu cire wannan abin a cikin zukatanmu ba to ƙasa ba za ta ci gaba ba dole sai shi addinin musulunci ya haɗa mu gaba ɗaya wani za ka samu wata ƙabila ce daban amma ya fi son ɗan ƙabilar shi fiye da yadda yake son wanda yake addinin su ɗaya wannan yana faruwa sau da yawa ai ita dangantaka ta addini ta fi kowace dangantaka ta addini ya sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta ga ya ci nasara cikin abin da ya zo da shi na kira domin ba a bambanta wani da wani ba ba a ce Bilal tunda shi baƙi ba ne bai cancanta ya kira sallah ba saboda shi ba balarabe ba ne ba ko don haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi yaƙi da wannan abu a wani hadisin nasa ma ya siffanta shi da cewa ya fi mushe wari wannan abu shi ne abin da ya shafi ƙabilanci da aka dole wannan abubuwan sai a ajiye su to so bai auna wannan abin shi ya fi damu ya za a ce Musa daga cikin maƙasƙanciyar ƙabila da ake bautar da su su asali abautarsa ta su a Masar kuma zuwa suka yi aka yi ta bautar da su aka yi ta azabtar da su ta ya wani a cikin su zai zo ya ce kuma su bi shi su yarda su bi shi to lokacin da aka yaye musu azaba sai suka warware wannan alƙawari sai suka ki wato asalin biyayya ga Allah to a lokacin ne sai Fir'auna wannan kishin ya sake jan shi yana tsoron cewa idan aka ci gaba da tarbiyya da samun irin wannan wato Annabi Musa yana faɗan abu kuma abin yana faruwa kamar yadda ya faɗa kuma gashi har ya yi addu'a Allah ya yi abin to za a samu koyaya ne wasu waɗanda za su ba da gaskiya da shi to sai ya ɗauki wani salo daban sai ya yi kira cikin mutanensa ya ce ba ku gani nake da mulkin Masar ba inda da gaske ne shi ɗin ya zo da wani abu a ba shi mulkin Masar ba wana da Fir'auna fi qawmihi qala ya qawmi alaysa li mulku misr wa hadhihi al anhar wannan ma'ana wadannan koramun ma da suke karkashin Masar duk na wane ni nake da mulkin su sai yanda nayi da su afala tuwtiruna yace yanzu ba ku gani ne tun yaushe ni nake cewa ayi wannan ayi wannan ayi wancan kaga yanzu ya koma amfani da mulkin sa kenan dan ya kawar da da'awar Annabi Musa sannan sai ya sake ɗaukar wani salo na hanyar wato ƙasƙantarwa da wulaƙantarwa ya ce ku duba ku gani da ni da wannan waye ku wani amma ana khairun min hada alladhi huwa mahinu wa la yakadu yubin da ni yake cewa da nake muku magana a matsayin shugaba ku ji abin da nake faɗa da shi wannan wanda yake matsari ne maƙaryaci wanda ko magana ma baya iya yin maganar da za a gane zai capitalizing akan wannan abin da Allah maɗaukakin sarki ya jaraba Annabi Musa da shi na wato ina a cikin harshensa kamar yadda ake fassarawa ko kuma baya iya furta wasu kalmomi su fita da kyau to amma kuma wannan abin Allah ya yi masa dan Annabi Musa ya roƙi Allah maɗaukakin sarki kafin ya je wajen Fir'auna ce rabbi shrah li sadri ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني شنو انا ماشي لا بين يفقه قولي واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي اشد به اذني واشرف في امري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا انك كنت بنا وجيرا. في الله يا شيخ قد اوتيت سؤلك يا موسى duk abin da ka roƙa an baka kenan Allah ya yi mishi haddawa kenan Allah ya amsa maka. Don haka wannan abin in ma shi zai kafa hujja a kai to ai ya riga ya sau. To amma duk da haka da yake shi mai ɓarna ne duk inda ya samu wata matsala zai iya kafa hujja a kai. Kamar matsayi ne in ka zo nema a yau duk abin da ka taɓa yi a baya ko ka daina yin shi sai a fito da shi. Haka mutane ne. Ko da abin nan ma a kan kuskure ka yi ko ba ka matan ka yi shi ba to sai an zo an fito da wannan abu. Yanzu kamar ɗan uwa babban malami Allah ya daɗa masa kariya domin irinsu ne daman ba a zan su a cikin tarbiyya shi ne ministan yaɗa labarai. Duk wannan soke-soken da ake masa a irin wannan ne sai a ɗauko wani bidiyon shi na shekaru kaza sai a ce ai ya faɗi kaza lokaci kaza duk irin wannan ne. Kuma ba wannan bane target din matukar abin da ake so a yi target a kai shi ne ka duba cikin masu da'awa ba taɓa samun wanda aka samu kamar sa ba da ya kai wannan matsayi. Sannan kuma a matsayin da ya hana shi ya je ya ci gaba da abin da yake shi ne asalin shi ba ita ce karantarwa. Yana da rigar ministan yake zuwa je karantarwa sa bai hana shi ba to wannan yana ɗaga ma duk wanda yake ba musulmi ba hankali. Kuma ya kamata dama abin ya kasance haka ne. Za ka samu babban ma'aikaci ko minista ko a zai je fasto ne a soce yana wa'azin shi bai tsoron wani to sai mu musulmi ne sai mu dinga nutsewa. Bai kamata matsayi ya hana ka fitar da asalin identity ɗin ka ba. Kuma wallahi ƙabila ko wani abu ba shi ba ne identity musulmi, musulunci ne ke fara ɗaga ka kafin wani abu ya ɗaga ka. Don duk abin da za a yi sai an tambaya me ye addininka. To soke-soke ya fito har ma daga jaridu ne na kasashen waje to kaga abin wani makirci ne da aka kullo shi tun daga wani waje. Kenan abin da ake so a nuna mana din mai irin wannan riga mai irin wannan da'awa to ana so a nuna cewa ba bai kamata a yi tafiya da shi ba. Ba haka yana buƙatar a ƙarfafa shi. Kuma abin takaici zai ka samu wasu ne daga cikin masu da'awa musulmi yana so ka shi yana zage shi ba kuma ba sai dan hasada ne shi ma dan ba a bashi ba ne ba wanda za a bashi wannan kuje ne ce baya su babu shi duk wanda aka bashi zai karɓa. Kuma ba wai yaban kai ba ba zai iya abin da shaidin ya yi ba. Saboda haka an mutum ya kai wani matsayi dole sai Allah ya jarrabe shi. Allah zai jarrabe shi ta hanyoyi daban-daban. To kaga Fir'auna da ya tashi sai yana sukan Annabi Musa ta wasu abubuwa da yake ganin ya taɓa samu a baya na damuwa. Ba kuma wani yana so ya karkata tunanin mutanen ne su gane cewa wai shi ɗin ba wani abu ba ne tun daga shi yana da wasu illoli. To amma duk wannan bai hana al'amarin Allah ya ci gaba ba. Haka mai yadda muka ba da wannan misalin bai hana ya ci gaba da aikinsa ba kuma ya gama lafiya kuma wannan soke-soken duk su kafa a banza. Kuma a ƙara samun fiye da irin shi ma dan suna nan da yawa wanda in Allah ya zo sai a ɗebo su da yawa a sa su kuma su ta yin abin da ba a so. Sai ya ce to in haka ne falawla ulqiya alayhi asuratun min zahabin aw jaa ma'ahu almala'ikatu muqtarinin. Duk dai dalilai ne na banza na suka cewa in da gaske ne ai kamar yanda shi Fir'auna yake sarki idan mutum ya kai wani matsayi a sarauta a nan lokacin akan ɗauko wani awarwar wanda yake na zinare ko azurfa sai a sa mishi a hannu zai zama kamar shi ne abin da yake nuna matsayinsa ko su sa a nan a damƙansu ko kuma su sa a wuyan hannunsu. Ya ce to inda gaske ne shi abin da ya zo da shi gaskiya ne ya sa Allah bai sauko mishi da irin wannan abin ya sa ba ko kuma ma ya zo mala'iku su rako shi tunda ya ce akwai mala'iku to ya zo da mala'ikun a gansu. Fastakhaffa qawmahu fa'ata'ahu. Fir'auna sai ya raina tunanin hankalin mutanensa ya mayar da su ma wawaye ba san ciwon kansu ba shine istakhaff daga khiffa ma'ana ya mayar da su tunaninsu mai rauni ne ma'ana sai da yi wannan maganar duk sai ya yaudarar da su sai ya wofantar da su. Fa'ata'ahu su kuma sai suka mishi biyayya suka ce lallai abin da ka faɗa haka ne kaga duk hujjojin da aka kawo mai hankali in ya lura ya san cewa ba hujja ba ce. To amma su ɗin sai suka mishi biyayya a haka wasu kuma sun mishi biyayya ne a cikin tsoro suna tsoron kar su saba mishi ya halakar da su. Allah ya ce innahum kanu qauman fasikin, lalle sun kasance mutane ne masu saban Allah, domin alfisku shine saba ma Allah. To Allah madaukakin sarki ce falan ma asafuna, lokacin da suka fusata mu, inji Allah madaukakin sarki, suka saba umarnin mu da shehir auna da mutanensa, kuma fushi sufa ne daga cikin sufofin Allah madaukakin sarki, wanda take ba irin fushi irin namu ba, sufa ce da ta dace da Allah madaukakin sarki. Wasu suna cewa a'a, ai Allah baya fusata, dan ya da ake azabuna cewa ya fusata Allah, da fushin Allah ba daidai ke da nan bayan sa ba. Wasu sai suka ce lokacin da suka yi abin da Allah zai musu azaba, amma asalin shi ne idan Allah ya siffanta kanshi da wata siffa, da mu da muke sauraron, da mu da muke halittar Allah ne, da shi da ya halicce mu, waye ya fi wani sanin kansa? Mun fi Allah sanin kanshi, mun fi shi sanin siffofinsa ne? To shi ne ya siffanta kanshi da wannan siffar, kai a waye da za ka bauka cire mata? Ya za ka fassara da ma'anar ghadiba Allahu alaihim ta zuwa Qur'ani? Ya suka ce Allah ya musu azaba, na Allah ya yi fushi, amma fushi da ya dace da shi. So suna ganin ka siffanta Allah da wannan tamkar, ka siffanta shi da bayin shi ne ka kwatanta shi, kuma dan wannan siffa, dan an yi tarayya a cikin siffa, baya nuna a ce an zama abu ɗaya ne, ko yana nuna a zama abu ɗaya ne? Yanzu misali, ai duk mota ake kiranta, amma duka su irin ili ɗaya ne? Kowace da irin abin nan ɗinta, kowace da model ɗinta, kowace da irin yanayinta. Yanzu ka zo ka ce kana son Honda, zai ce wace iri kake, ko wace iri kake zuwa ci? To kaga tarayya a cikin suna bai nuna ma'ana daidaituwa a cikin wannan abu, da haka dan Allah ya siffanta kanshi da wannan abun bai nuna siffar ta zama daidai irin samu. Kaman ji ne, ai Allah ya siffanta kanshi da cewa annan huwa sami'ul basir, yana shi, ko amma irin jinmu ne? Ba irin jinmu ba ne. Yanzu irin jinmu shi ne idan yaran da ba naka ba, baka san shi ba, sai dai a ta magana ba ka sanin me ake ba, kuma sannan idan ka kai wata tazara ba yanda za ka yi ka ji mutanen da suke magana, yanzu sai a tsallaken titin sai yana magana, ba za ka taɓa sanin me yake faɗa ba, ko ba ma muna da ji ko ba mu da ji? Amma ba irin na Allah ba ne. Allah komi nisan da ka kai, komi yawan da kuka kai, komi zancen da kuke da shi, Allah yana jin duk abin da kuke faɗa, kuma zancenku ba ya cuɗanye masa. Inda duk duniya za ta taru tana magana, kowanne da harshen shi daban da buƙatar shi daban, Allah yana jin kowanne a cikinsu a wannan lokaci, kuma ɗayan baya shigar da zancen shi cikin ɗayan. Don haka mu ɗauke shi yanda ya zo, haka za a fassara shi. Falan ma azafuna, Allah ya ce lokacin da suka fusata mu, in taqamna minhum, sai muka ɗauki fansa a kansu. Allah ya ce muka musu azaba, fa adraknahum ajma'in, Allah ya ce dukansu sai muka wato halakar da su a cikin teku, shine igraq, shine yanda Allah ya bayyana a wasu abin nan surori da wasu ayoyi, lokacin da suka ba annabi Musa har zuwa bakin tekun nan. Allah ya ce kuma agrakna ba'dul baqin, sai muka halakar da su gaba daya. Dan haka da fir'auna da rundunarsa gaba daya da suka biyo fir'auna a annabi Musa, bayan Allah ya nuna ikonsa da mu'jizarsa, annabi Musa ya daki wannan tekun da sandarsa, tekun nan ya tsage kuma ƙasar ta bushe a take, ba Allah ba wa zai wannan. Suka shiga da su da dabbobinsu da kayayyakinsu suka wuce gaba daya, sannan fir'auna da rundunarsa suka biyo bayansu. Ƙarshen waɗanda suka fita daga cikin wannan tekun, ƙarshen kuma wancan runduna ta fir'auna da suka shigo, sai Allah ya mayar da tekun ta haɗe a idan banu Isra'ila aka yi wani. To wannan fushin Allah ne ya hau kansu, Allah ya azabtar da su, kuma haka suka mutu, babu wanda ya kubuta a cikinsu gaba ɗayansu. Allah ya ce fa adraknahum ajma'in, babu kowa kenan wanda ya kubuta. To haka hukuncin Allah yake. Allah ya ce fa ja'alnahum salafan wa masalan lil akhirin, sai muka sanya su suka zama wato abin lura ga waɗanda suke a wannan lokaci. A ce Fir'auna yanda ya yi ƙauran suna ɗin nan, ya yi tashe da mulkinsa da dukiyarsa da kuɗinsa da yawan rundunarsa, yau ga shi Fir'auna ya halaka. dan waɗannan mutanen na wannan lokacin Allah ya nayar da su suka zama aya yace wa masalan lil akhirin waɗanda za su zo ƴan baya kuma ya zama musu izina ya zama musu misali ma'ana idan mulkin ka da zai tsara na Fir'auna to mulkin ba komai bane a wajen Allah shine abin da ake nufi wannan suka zo baya dan wani da an dan bashi mulki ko mai karamin mulkin sai ya dinga ganin kamar ya fi kowa to ga Fir'auna da yake da mulki yana ganin mulkin nashi nan ba inda zai kai ba to amma Allah madaukakin sarki cikin iftawar ido ya raba shi da mulkin da duk abin da yake cikin sa kuma Allah ya gadar masa wasu wannan mulki to sai Allah madaukakin sarki ya bada labari kuma na ɗaya daga cikin annabawansa shine annabi Isa alaihi wa ala nabiyina afdalus salatu wassalam shi ma misali ne mai girma wanda Allah madaukakin sarki ya wasu suke bauta masa to Allah madaukakin sarki yake nuna cewa to shi annabi Isa nan ma fa bai cancanci a bauta masa ba domin wa ya halice shi kuma kafin annabi Isa din wa ake bauta masa to inda su waɗannan batattun suka ɓace kenan shi annabi Isa Allah ne ko dan Allah ne to shin annabi Isa shine farkon wanda aka fara haihuwa a duniya ko kuma shine wanda aka fara halittar sa ba tare da uba ba ai akwai annabi Adam shi ba uba ba uwa ma to sai a ce na annabi Isa ma mai sauki ne bai kai na annabi Adam ba tunda shi da uwa kuma a ɗabi'ance da ma mace take haifan namiji to shi annabi Adam ba haihuwar shi akai ba shi kuma a ce mishi mene domin abin da yasa ake cewa annabi Isa dan Allah ne masu faɗan kenan saboda suna ganin cewa an haife shi babu uba dan haka ba za a nemo mishi uba sai aka ce uban shi ne Allah to annabi Adam kuma waye uwan shi waye uban shi ai misalin annabi Adam ma ya fi mamaki fiye da na annabi ya fi mamaki domin shi ƙasa ne kawai Allah ya yi shi ya suran tashi Allah ya buza masa ya ce tashi sai ya tashi kuma ya yunkura mala'iku suka ga wannan a gaban idansu kuma ya zama daga shi ne aka yi ta samun zuriya ta ɗan adam har zuwa tashin alkiyama ba akwai abin da ya kai wannan mamaki daga wani ɓari na jikin shi ko ran da aka halice shi fa Allah ya sake nuna ikonsa ya halice Hawwa ita ma ba uwa ba uba duk wannan bai isa mamaki ba inda za a ce dan Allah ai sai a ce wannan ne to Allah madaukakin sarki ce to shi annabi Isa shi ma ba dan Allah ba kuma shi ba Allah bane kuma shi ba abun bauta bane to sai Allah ya ba su misalin annabi Isa domin shi ne ya fi kusa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma shi ne wanda su mutanen Makka inda za su nemi fashin baki ko bayani akan wani annabi da za a ambata to za su iya tambayar labarin annabi Isa dan akwai mabiya annabi Isa a lokacin wanda suka yi tafiye-tafiyensu zuwa ƙasar Sham suka haɗu da Kiristawa bal a cikin yankin ƙasar Laraba akwai yankin Najran wanda Laraba Najran ɗin nan mafi yawancinsu Kiristawa ne Najran yanzu tana nan cikin Saudiya iyakar Yaman da ƙasar Saudiya wannan yankin na Najran na tara ne gaba ɗayansu da wasu ɓangarori ma daga cikin Larabawa irin su Bani Tayim da sauransu duk an samu waɗanda suke wato Kiristawa ne to ana iya cewa za su iya tambayar wannan mutanen su ji menene annabi Isa to sai Allah ya ba da misalin annabi Isa
ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يقينون وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم ولا يصدنهم الشيطان إنه لكم عدو مبين
الله مدرك تنسكية ولما ضريب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون Allah ya ce lokacin da muka ba da misali na annabi Isa a kan cewa bawa ne na Allah, annabi ne na Allah kuma Allah madaukakin sarki ya saukar da ayoyi cewa duk wanda ake bauta ma kuma bayan Allah wannan ba gaskiya bane kuma za su shiga wuta to sai Allah ya ce idza qaumuka minhu yaqidun sai mutananka ma'ana kafiran Quraysh kenan sai suna ta hayaniya da harguwa suna nuna ba su yadda ba suna jayayya da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam akan haka a ya zo cewa lokacin da Allah madaukakin sarki ya saukar da wasu ayoyi a cikin suratul anbiya innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannama antum laha waridun cewa da ku da ababen da kuke bauta ma za ku zama wato asalin makamatai na wutar jahannama kuma za su shiga wutar sai suka ce to in haka ne ai Isa ma zai shiga wuta kenan tunda shi ma ana bauta masa sai Isa ma zai shiga wuta tunda ana bauta masa kuma ya Allah ne yace da ku da abin da kuke bauta ma duk wuta za ku shiga to sai Allah madaukakin sarki ya saukar da ayoyi cewa innal ladina sabaqat lahum minna al-husna ulaika anha mubarakun waɗanda wato asalin littafinmu da kuma kyakkyawan sakamakonmu ya tabbata a kansu waɗannan za a nisantar da su kamar annabi Isa kamar Uzair kenan ana nufin wasu abubuwa da ake bauta ma kuma bayan Allah waɗanda da yardarsu ake bauta musu kuma bayan Allah da annabi Isa bai yadda da bautar ba Uzair ma bai yadda da bautar ba ita ma Maryam ba ta yadda da bautar ba da haka waɗannan Allah ya nisantar da su daga shiga wuta to sai suka zo suke hayaniya suka ce to a alihatuna khairun am huwa cewa da abin da muke bauta ma da Isa waye ya fa alkhairi ko kuma da abin da muke bauta ma da shi wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam waye ya fa alkhairi dai suna ganin ai abin da suke bauta ma sun fa ma annabi sallallahu alaihi wasallam alkhairi ko sun fa annabi Isa Allah ya ce ma barahuhu laka illa jadala ba komai yasa suka ma jayayya ba suka maida ma martani akan wannan sai dan kawai neman jidali da jayayya da husuma bal hum qaumun khasimun Allah madaukakin sarki ya ce lallai kuwa su dinnan mutane ne masu husuma mutane ne masu husuma in huwa illa abdun an'amna alai waja'alnahu mathalan li bani isra'il ai annabi Isa ba komai bane illa bawan wanda muka mishi ni'ima Allah madaukakin sarki yanda ya halicci annabi Isa haka ya halicci sauran annabawa haka ya halicci mutane Allah ya ce inna mathala Isa inda Allah ka mathali Adam khalaqahu min turabi thumma qala lahu kun fayakun haka bai da bambanci da halitta annabi Adam rai ne daga cikin rayukan da Allah ya halitta kuma rannan Allah ya busa shi ga annabi Isa kuma ya aiko da mala'ika Jibril da wannan ran ya busa mata rai ma'ana ran annabi Isa ta ɗauki cikin shi kamar yadda ake ɗaukar ciki a mafi rinjayen zance ta aife shi kamar yadda ake wata tara a aifi ɗa haka ta aife shi to amma cikin ni'imar Allah madaukakin sarki Allah ya mishi wasu mu'jizozi wanda kuma wasu annabawa sun gabace shi da wannan mu'jizozi ba shi ne ya fara zuwa da mu'jiza ba daga cikin baiwar da Allah ya masa ya yi magana wanda aka aibe shi wanda ta zo da shi aka ganta da ta suka zarge ta suka tuhume ta da yin zina ya ce inni abdullahi آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى ابن مريم دم بنجان دي يا مسجدنا فقال وأن نعمة شيء الله يا مسجد نفرق الله يا مسجد نعمة شاء النبتة sannan kuma Allah madaukakin sarki ya masa ni'ima ta daukaka shi a cikin Bani Isra'il domin suna ganin ya za a yi mutumin da ba a san uban shi ba ya zo ya yi da'awar cewa shi annabi ne na Allah to Allah madaukakin sarki zabi yake Allah yana zaben wanda ya so ne da haka yace ba wani daga cikin bayin da muka halitta an'amna alaihi muka mishi ni'ima ta annabta waja'alnahu masalan li bani isra'ila kuma muka sanya shi shi annabi Isa din nan ya zamanto wani misali ne ga Bani Isra'ila Allah ya jarabe su da shi kuma Allah ya jarabe shi da su dan ya zo da wannan mu'jizozin suka ƙaryata kuma Allah ya bashi at-taura da injila duka da littafin da Allah ya saukar musu gabanin zuwan shi da littafin nasa duka Allah ya hada musu sai ya zama littafin da ya zo da shi ya ma cikata abin da yake cikin at-taura ne ya zama an yi reviving din at-taura an canja wasu abubuwa da ke cikinta inda shari'a sai tsauri aka sassauka musu a cikin injila amma duk da haka suka karyata shi kuma shi annabi Isa ba wai wani kabila bane daban daga cikin Bani Isra'il din wai kana Isa ibn Maryam ya bani Isra'il inni rasulullahi ilayk ai daga cikin su ne kuma an ce wai Bani Isra'il ba wai ana nufin wasu irin mutane ne daban da ba mutane ba suna ne kawai na jinsi ai abna'u yaqub dangin annabi yaqub to annabi isa dangin annabi yaqub daga gidan harun saboda haka sai suka ji annabtarsa Allah ya jarabe su da shi suka ƙaryata shi da haka ya ce in huwa illa abdun an'amna alayhi wa ja'alnahu matalan li bani isra'il muka sani ya ce zaman misali ne ga Bani Isra'ila قال ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون سوزنا شوى إنما دا ذا أتركوا دا الملائكون بمنزو صلى الله عليه وسلم سيألنا إيشي إن دا منسو دا ذامي ما يقول من كدا ملائك فأما أنا بحث يسوبا أي إذن دا أشي ودن دا ذكي رأيوا أدورا كثاني متى الملائكون سيألنا إيكو مثل دا ملائكون يرمسو amma tunda ko mutane ne sai aka aika muku da manzo irin ku mutum wanda yake kun san shi ya san dabi'ar dan adam daban take da dabi'ar mala'ika mala'ika bai saba ma Allah dan adam yana saban Allah Allah ya faɗa akan mala'iku la ya'suna Allah ma amara wa yaf'aluna ma yu'maru to sai a za a aika mala'ika da zama shine annabi ko kuma kuna saba ma Allah ai tace ba za ta yi ba ba za ta taba yi ba kuma su an halice su ne daga haske mu kuma an halice mu ne daga ƙasa da haka muna da wasu abubuwa da ya sha bamban to da aljanu ma mun sha bamban to a cikin mu ma tsakanin mu mutum da mutum zaka samu akwai bambanci zaka samu akwai bambanci shi yasa hatta a cikin mutane Allah bai aiko da manzo da yake bako ne ba aiko da manzo bako daga wani gari ya zo ya zama annabi wa mutane saka ana la'akari da dabi'unsu da harshensu Allah ya ce wa ma arsalna min rasulin illa bi lisani qaumi yasa Allah ya dauko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin su sun san shi sun san dangantakar sa sun san waye shi sun san matsayin sa sun san menene duka kuma gashi mutun ne wanda yake kaman su sai dai wasu abubuwa da Allah madaukakin sarki yake bance shi da su Allah madaukakin sarki yake cewa walau na sha'u la ja'alna minkum mala'ikatan fil ardi yakhluqun inda mun so sai mun mai gurbin ku da mala'iku ko kuma mun sa mala'iku su zama su ne waɗanda za su dinga zuwa muku madadin annaba amma Allah bai so haka kuma abinda Allah ya so yake aikatawa sai yake wa innahu la'ilmun lis-sa'ati fala tamtarun biha wannan wa innahu din bamir din wa suka ce yana koma ga alqur'ani cewa ai shi alqur'ani wato yana ba da labarin tashin alkiyama wacce kuke kokwanto a cikin ta wa innahu la ilmun lis-sa'ati ai ilimi ne na tashin alkiyama domin alqur'ani ya zo dab da tashin alkiyama dan haka fa la tamtaruna biha kada ku yi kokonto shi. Wanda ka ce a'a har yanzu maganar akan annabi Isa ne, wa innahu la ilmun lisaati, annabi Isa alama ne daga cikin alamomin tashin alkiyama, domin yana daga cikin ashraqu sa'a da za su bayyana kafin tashin alkiyama saukowar annabi Isa. Kuma abin da yake karfafa haka din wanda shine zance mafi rinjaye shine cewa akwai qira'a mutawatira da take karanta wa innahu la alamun lisaati, a madadin da ilmun lisaati, wa innahu la alamun, cewa shi alama ne daga cikin alamomin tashin alkiyama shi annabi Isa. Domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbata cikin hadisansa cewa Allah madaukakin sarki zai sauko da annabi Isa kafin tashin alkiyama, kuma zai sauko ne a ƙasar Sham. Sham din nan da ake ta barnace-barnace a cikin da shine yankin ƙasar Siriya, zai sauko ne kuma a cikin garin Dimashq cikin masallaci daidai lokacin da za a yi sallar azuba ne ko sallar la'asar. Annabi Isa zai sauko yana dafa da wato fuka-fukan wasu mala'iku su biyu, kuma za a gan shi a haka. Zai sauko a mafi kyawun sura da cika, ma'ana yana sanye da fararen tufafi, sannan kuma kanshi gashin shi yana sheƙi yana ƙyalli, har za ka dinga tsammanin kamar mutumin da ya fito daga gidan wanka ne. In ya karkata gashinsa sai ka ga yana fitar da wato ruwa haka, ma'ana kamar yana feshi, domin Allah ya masa sura daga cikin sura mai kyau, yana daga cikin masu kyawun sura annabi Isa. To haka zai sauka, in ya sauka din zai samu dab da za a tsaida sallah, za su gabatar da shi ya musu sallah, domin musulmi sun san cewa lokacin saukan shi. Zai ce a'a shi wanda yake jagoran musulmi a lokacin ya jagorance sallah, wannan kuma fifiko ne na wannan al'umma. Annabi Isa zo ya ba sallah bayan mahadi, kuma sahabi da mahadi zai sauko yana riƙe da wani takwari wanda da shi ne zai kashe dujjal, dan za a yi ta faɗa da dujjal ana fama da shi, ba za a iya yaƙi da shi ba, annabi Isa ne kaɗai zai kashe shi. Da haka mu al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai mu gode ma Allah cewa mun gaskata da wannan annabi, kuma annabi Isa a cikin mu yake. To kaga su sun ƙaryata annabi Isa, eh suna cewa annabi Isa zai dawo, amma in ya dawo ɗin da me zai dawo? Annabi Isa zai dawo ne da kira zuwa ga addini na gaskiya, shine addinin musulunci, ma'ana zai karya duk wani abu da yake kurus ne. Kuma abin da wannan yake nunawa yana nuna cewa wannan kalma da suke nuna ta tawaye ce, cewa Allah ba ɗaya ba ne, shi ne ma'anar kurus, don suna cewa an gicciye Allah, zai ce shi ba a gicciye shi ba, don ba a gicciye annabi Isa ba. Annabi Isa Allah ya ɗauke shi ne, Allah ya ce bar rafa'ahu Allahu ilayhi, da haka ba shi aka gicciye ba. Wanda suka gicciye wani ne daga cikin mutane da Allah ya jefa kamannin annabi Isa a kansa, saboda haka zai karya kuros don ya karyata wannan da'awar da ake cewa ya mutu a kan kuros. To annabi Isa bai mutu ba, yana nan a raye a wajen Allah maɗaukakin sarki, kuma lokacin shi zai yi zai sauka. Sannan kuma wa yaqtulu al-khinzir, zai kashe alade. Wanda za su ce to ai ɓarna ne, dabba kuma me yana shi a ciki? A'a, abin nufi ai an haramta musu cin alade tun asali, kenan bayan tafiyar annabi Isa ne suka koma suna ci. To kashe shi ya nuna cewa cin shi haramun, sannan kuma zai sa haraji wa yadfa'ul jizya, duk wanda ya ƙi ba da gaskiya da shi sai ya biya harajin. Wannan shi ne abin da annabi Isa zai zo da shi a wannan wajen. Shi ne Allah ya ce wa innahu la ilmun lisaati, shi annabi Isa alama ne daga cikin alamomin tashin alkiyama, fa la tamtaruna biha, kada ku yi kokonto a ciki, kada ku yi jayayya a ciki. Fa la tamtaruna biha wattabi'uni, dan haka ku bi ni, hadha siratun mustaqim, wannan shi ne tafarki mai ƙarfi. Wa la yasuddannakum ash-shaytan, kada ku kuskura shaytan ya kare ku ya hana ku biyayya ga wannan tafarkin, domin innahu lakum aduwwun mubin, shi shaytan lallai maƙiyi ne na fili a gare ku, shaytan bai so ku ɗauki hanya wacce take ta daidai. Shi yasa waɗanda suke nan yanzu ke bautan annabi Isa shaytan ne ya ɗaura su a wannan hanya. Mu da muke mun yi imani da dukkanin annabawan Allah mun fi su sanin waye annabi Isa, wallahi ka fi kilo tsakanin wa annabi dan yanda zaka bada labarin annabi Isa yanda zaka faɗi mu'jizarsa yanda zaka girmama shi ka aje shi inda Allah ya aje shi ba radi ya ta shi yasa da yawan su idan suka ji bayanin annabi Isa dan musulmi ya suna mamaki Najashi ya ji labari mamakin ya kai su da sirrin su kuma suna zubar da hawa saboda sun ji zance wanda yake na gaskiya ne kuma suka bada gaskiya da yawa daga cikin su kan bada gaskiya to amma an riga an daura su akan tafarki na bata shedan ya riga ya shiga cikin su ya ruda yau da baka nemo wanda yake cikin su ne kace zo mu tattauna mu yi labari akan annabi Isa ba abin da zai gaya ma ba abin da zai gaya ma da baka san shi ba sai dai kai ne ma za ka gaya ma abin da bai sani ba karkari ya ce ma labari ne wata taurari ce aka ga tana yawo ta je ta fada a wani gari wasu mutane uku matafiya suka fito suka je garin suka ga wata ciyawa a nan aka ajiye shi an haife shi abinda ke ba labari kenan ko kuma wai da wani baban shi wani Joseph da kafinta cewa shi ne babansa to annabi Isa bai da uba su sun saman masa uba nan sun ce Maryam ta yi aure Maryam kuma ta yi aure ba har ta koma ga Allah ba ta auri kowa ba da haka annabi Isa bai da uba kuma uwar shi ba ta auri kowa ba to ai wannan shine rashin ganin girman Allah dan sun ce da shi wannan Joseph din ya aure ta lokacin da ya tare da ita sai aka ce to ya rabu da ita domin ya yi tarayya da Allah cikin wato samar da wannan ɗalibi kuma ruwan ba nashi bane na Allah ne akwai abin da ya kai wannan farna wannan zagin Allah ne ya za ka kai jinin sa ya ja ka ce to kai ka zagi Allah ba ka yarda da Allah ba ko bai yarda da Allah ba dan wanda ya yarda da Allah ba zai faɗi wannan magana ba saboda haka waɗannan ayoyi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a ina ya san su ai bai zo na da kiristawa ba kuma ba a taɓa sanin ya je yana neman labari a wajen da Yahudi ko Kirista ba kenan Allah maɗaukakin sarki ya saukar masa da wannan sancin shi yasa ya ce wattabi'un ku bi ni hadha siratun mustaqim wannan shine tafarki na daidai to muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya ƙara mana imani Allah ya tabbatar da rigar-rigar mu akan addinin musulunci abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan shi wanda muka yi kuskure kuma Allah ya ce mana ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا من أروان لما تروح كين سركي أجاب الشام ما جاب كم يا وأني رشن ده ده كشكي موسو جابوا لورن الأمة مزمة أروان لا جاب الشام وكم الله يسامح شكاية إيمان من أروان لما تروح كين سركي أنك أزوم يا أكبر كشكي أزوم شو ما تبي يوم الله يسري مكانه mala ta da ke mu Allah ba su da ke ma su jarabawa Allah madaukakin sarki ya ba su nasara muna roƙo Allah madaukakin sarki ya ƙara mana lafiya da zaman lafiya a wannan ƙasa ta mu muna roƙo Allah madaukakin sarki ya ƙara sassauta mana cikin wahalhalu da ake nema na hawan farashi muna roƙo Allah madaukakin sarki ya kawo mana wannan damuna cikin alkhairi Allah madaukakin sarki ya sa kuma a amfani da ita ina roƙon Allah madaukakin sarki inda ake tashi tashi an kula Allah ya kawo sauki a ciki Allah ya tona masu aikata wannan abubuwan Allah ya mana maganin su ina roƙon Allah madaukakin sarki wannan wata albarka da take cikin sa da rahama da yanta Allah ya lindije mu da su gaba daya da mu da zuriya mu Allah madaukakin sarki ya sanya mu cikin waɗanda suke aiki na biyayya gare shi da abin da zai rage mana ladan azumin mu ko ya bata mana azumin mu Allah ya nisantar da mu da shi Allah madaukakin sarki muke roƙo ya tsare mana imanin mu ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم هذا الدعاء ومنك الاجابه وعليك التقدير ولا حول ولا قوه الا بك ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قره عين واجعلنا للمتقين اماما سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك وصلى اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين